بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك بوديا دجنجنا سنانا سنتبتغ الله سبحانه وتعالى ليبا مداما مكدا ونسافياتا صبر يومنا قوم شابيار ga watan safar ko 16 hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1439 wanda kida miladiya yau muna 4/11 shekara 2017 mun dawo don ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka wanda muka faro karatun sa satin da ya gabata bayanu fadli ilmi salafi ala ilmi al-khalaf na babban malamin addinin musulunci al-imam ibnu rajab al-hanbali muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rahama. Idan ƴan uwa suna biye a wannan dan takaitaccen karatu da muke ma wannan littafi, mun karanto yar shimfida takaitacciya da malam yayi ma wannan littafi nasa, wanda ya faɗi maqasudin rubuta wannan littafi da kuma abin da littafin zai fuskanta. Zai mai da hankali ne akan al'amarin ilimi da karkasuwansa zuwa ilimi mai amfani da kuma ilimin da bai da amfani, da kuma bayani akan bambanci da fifikon ilimin magabata akan ilimin ƴan baya. Daga nan malam sai ya kasa ilimi zuwa gida biyu ko kuma gida uku. Ya ce akwai ilimi mai amfani, akwai kuma ilimin da ba shi da amfani, akwai kuma ilimin da yake mai amfani ne a karan kansa, amma mai wannan ilimin shi bai amfana da iliminsa ba. Daga nan malam sai ya ci gaba da kawo ɗan sunan sosa na cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda manzon Allah yake roƙon Allah ya tsare shi daga ilimin da ba shi da amfani ko kuma ilimin da zai cutar. Daga nan har sai malam ya kawo ni wata riwaya wacce take bayani akan cewa a cikin ilimi ma akwai jahilci. Malam ya bayani fassara guda biyu me ake nufin a ce a cikin ilimi akwai jahilci. Daga nan sai malam ya ci gaba da bayani akan wato ainihin ilmuma da ba su da amfani, irin wanda su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi tsari daga gare su. Ya fara kawo zurfafawa a cikin al'amarin sanin nasaba, ya ce wannan na daga cikin ilmuman da ba shi da wani amfani, bal hasali ma yana cutarwa ne. Sannan malam ya kawo wato cikin ilmuma marasa amfani shine dubi zuwa ga ilimin taurari. Duk da kasancewa ya kasa ilimin taurari gida biyu, yace akwai ilmun tasir, akwai ilmun ta'sir. Ilmun ta'sir shine tasirantar da faruwan abubuwa a ƙasa da irin yanayin kadawan taurari a sama. Yace wannan ilimi kafirci ne, ilimin yana kai ga mutun zuwa ga halaka da tabe wani duniya da lahira. Amma ilmun tasir, ilimin da za a san waɗansu taurari da za a gano alƙibla ko kuma a gano kusantowar shigan damina ko abin da ya kama da haka, malam ya ce babu laifi akan wannan. Sannan malam ya kawo cikin ilimin marasa amfani akwai ilimin bugun ƙasa, akwai ilimin abin nan can akwai canfi duk suna daga cikin ilimomin da ke cutarwa wanda yake ba sa amfanarwa kuma malam yayi bayanin kadan daga cikin dalilan da ya sanya wadancan ilimoma da ake cewa suna cutarwa suka zama haramun a shar'ance dalili na farko shine saboda suna shagaltarwa daga ilimin da yafi su amfani dalili na biyu saboda wani lokaci akan kai ga wanda ya zurfafa cikin ilimin taurari har ya karkacin gyaran nassi na Qur'ani ko kuma na sunnonin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan malam ya tabbatar da wata kaida gamammiya cewa duk wani ilimi da ya saba ma ilimin Annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa wannan ana kida cikin ilimin da bashi da amfani ne komin kwarewan kuma wanda ke wannan ilimin cikin ilimin ma marasa amfani wanda malam ya kawo akwai zurfafawa cikin ilimin larabci da nahau malam ya ce zurfafawa a cikin wannan shi ma yana cutarwa shi ilimin larabci da ilimin nahau wato kaman gishiri ne idan yayi yawa a cikin miya sai ya bata miya idan kuma babu shi gabaki daya sai an bukace shi da haka ana daukan shi ne gurgudan wato bukata to inda zamu tashi ne inda malaiki cewa wa kadhalika ilmul hisabi haka nan kuma ilmin lissafi yuhtaju minhu ila ma yu'rafu bihi hisabu ma yaqau shi ana da bukatun ilmin lissafi ne fa kawai gurgudan yanda za a lissafa abin da ke faruwa min qismatil fara'id na daga raban gado wal wasaya ko raba wadansu abubuwa da akai wasiya akai mamaci yayi wasiya cewa in na mutu a dauke kashi 1 cikin 10 na dukiyana ayi kaza da shi kashi 2 ayi kaza da shi kashi kaza ayi kaza da shi to ilmin lissafi yana amfani ne kawai a irin wadannan wurare wal amwal allati tuqassamu bainal mustahiqina laha da dukiya da ake raba ta tsakankanin waɗanda suka cancance ta an ba mu naira 50 ya za mu raba ta mu 13 to ilimin da zai baka dama ka iya wannan rabon ba cuta ba cutarwa shine kawai ilimin da ake nema cikin ilimin lissafi malai ce wazaidu ala zalika mimma la yunfa'u bihi illa fi mujarrad riyadati al-azhani wasqaliha la hajata ilayhi yace amma duk ilimin da ya dora akan wannan daga cikin ilimomin lissafi wanda yake ana yin shi ne kawai domin a abin nan na kwakwalwa a turara kwakwalwa ko kuma a abin nan ai wasa da kwakwalwa irin wannan ilimin ba shi da wani amfani wai shagalu amma huwa ahammu minhu yana shagaltarwa zuwa ga abin da yafi shi muhimmanci kaji malam ya saki kawo wani ilimi kuma wanda yake zurfafawa a cikin shi sharri ne yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari daga gare shi shine zurfafawa cikin ilimin lissafi duk lissafin da ya wuce ilimin da zai amfana kawai lissafin da za a yi domin a tarar kwakwalwa ko kuma ai wasa da kwakwalwa ko abin da ya kama da haka wannan ilimin shiri ta ne ban kaura ne ba shi da wani amfani amma idan ilimi ya zama yana da zai amfana za a iya raban gado za a iya raban dukiya za a iya amfani da wannan ilimi a gano waɗansu abubuwa da za a hada su yi amfani a kera jirgi a kera mota a kera kaza irin wannan ilimin mai amfani ne amma duk abin da ya koma bayan irin wannan lissafin shiriri ta da ban kaura ne ba shi da wani amfani malam ya ce wa amma ma uhditha ba'da as-sahabati min al-ulum allati tawassa'a fiha ahluha wa sammawha uluman wa dhannu anna man lam yakun 'aliman biha fa huwa jahil aw dhal fa kulluha bid'a sai malam ya fara kawo wato ba ma ilimi kawai mari amfani ba akwai ilimomin da suke bid'o'i ne yin su bid'a ne yace irin ilimomin da aka kirkiro bayan sahabbai wanda su masu wannan ilimin suna ganin kaman suna da wani ilimi suna tsammanin wanda bai san wannan ilimin ba to jahili ne to irin wannan ilimin ma ga baki ɗayan ta bid'a ce kaman malam yana ishara anan zuwa ga ilmul kalam wato ainihin ilmul kalam zamu bayani akan ilmul kalam insha Allah ta'ala ba da dade wannan ba wato a takeice dai amma ilmul kalam abinda ake nufi da shi shine ilimin da ake iya wato gano waɗansu abubuwa amma ta yanayin hankali ba ta nasi ba
ana iya samun a gano samuwan Allah amma ba domin nasu ya tabbatar da samuwan Allah ko fitara ba sai saboda wadansu lissafi da wadansu zurfafawa ai duniya dole ne ya kasance tana da kaza to tunda bai zama akwai kaza ba dole kaza ya haifar da kaza ilmul kalam ai ta zurfafa komai za a tabbatar da shi ne a hankalci ba a sharance ba to irin wannan ilimin masu ilmul kalam suka rika rena duk wanda bai da wannan ilimin sukan ga cewa ma kaman jahili ne saboda mene bai da ilimi mai zurfin da yake zai iya tabbatar da abubuwa da hankali Fakhruddin Razi wanda daga cikin malaman tafsiri ne yana da tafsiri kamar yadda ya kira tafsirin sa Mafatihul Ghaib mabudin ilimin gaibu alhalin Allah ne kadai masanin ilimin gaibu ya kira tafsirin sa Mafatihul Ghaib amma dai tafsirin yafi sanuwa da Tafsirur Razi Baharuddin abin nan Fakhruddin Razi yana tafiya da dalibansa sai suka zo za su wuce ta gurin wata mata haka dalibansa suna rufa mishi baya sai matan take cewa kai wannan wane kenan daliban sai suka je suka ce ke baki san babban malami Fakhruddin Razi ba tace ai ko ban taba sanin shi ba suka ce to kin gan shi nan zai iya kawo miki hujjoji guda dubu a hankalce cewa akwai Allah hujjoji a hankalce guda dubu zai iya kawo miki cewa akwai Allah tace ya bata mu kan shi lokaci a banza tunda kaga yana da hujjoji guda dubu a hankalce da ya nuna akwai Allah to sai da ya samu shubuhuyi guda dubu akan Allah kuma ba bukatun ka maka hujjoji dubu akan samu Allah kowa fitaran shi kawai ya nuna mishi akwai Allah ballantana kuma an kakkalle nasu to wai sunan suna jin wannan kwarewa ne da ilimi mai zurfi a ce kana da ilimin da yake a hankalce kana iya tabbatar da abubuwa ko kuma ka kore su mallai ya ce to wannan ilimi bid'a ce wa hiya min muhdathatil umur almanhiyi anha na daga cikin bid'o'in da nafsi ya hani akan su fa min zalika daga cikin misalan su ma ahdathahu almu'tazila shine abinda mu'tazila suka kirkoro min alkalami fil qadar suna tsoma baki suna zurfafa cikin al'amarin qaddara wa darib alamsal lillahi suna kuma buga misalai ga Allah subhanahu wataala to a daidai wannan gaba a takeice kuma a gurguje kungiyar mu'tazila kungiya ce cikin kungiyoyin bid'a aqidojin su da dama aqidan kafirci ne gurgurdan inda mutum ya zurfafa a ciki gurgurdan inda bid'an shi za ta yi kauri ko kuma bid'an shi ta yi karanci amma aqidan su takan kai ga aqidan kafirci ma gabaki daya mu'tazila su ne mabiya wa abin nan wasil bin ata ya mutu hijiran shekara 131 waɗanda suka kirkiro aqidan wasil bin ata da kuma umar bin ubaid wanda kuma ya mutu hijiran shekara 142 ne abin da yasa ake kiran su mu'tazila saboda waɗannan mutane guda biyu sun nisanci itazala wato sun nisanci abin nan majalisin babban malamin sunna din nan Hassan al-Basri wanda ya mutu hijiran shekara 110 Hassan al-Basri ya mutu hijiran shekara 110 sun fara kawo ɗansu abubuwa ne na rudani a cikin majalisin Hassan al-Basri al-Imam Hassan al-Basri ya musu raddi a ilmance ya kuma ainihin sa aka kore sa daga cikin wannan majalisi nasa cikin irin aqidun mu'tazila suna ganin cewa duk wanda yake babban zunubi duk wanda yake ƙarya ko yake sata ko yake wani abu ne daga cikin manyan zunubai a duniya shi ba musulmi bane shi ba kafiri bane shine almanzila baina manzilatayn shi ba kafiri bane shi ba musulmi bane amma a lahira dan wuta ne khalidina fiha abada duk wanda ya taba yin zunubi kwara daya ta duniya yanzu idan da wani ya tambaye ka yace kai ka dauka min littafi kace ba ni yan dauka ba da wasa misali eh laifi ne ba laifi bane to a gurin su mutun ya zama kafiri a duniya shi ba kafiri ba shi ba musulmi ba amma a lahira khalidina fiha abada dan wuta ne har abada bambancin su da khawarij su khawarij a duniya sun ce kafiri ne duk wanda ya dalle fi komin kankantan shi babban laifi guda daya zama kafiri su ko mu'tazila sai suka ce ba kafiri bane kuma ba musulmi bane almanzila kenan bainal manzilatayn wai yana tsakatsaki ne shi ba musulmi ba shi ba kafiri ba cikin irin aqidun su suna kore kaddaran Allah subhanahu wataala suna ganin Allah subhanahu wataala bai da kaddara Allah bai da ilimi bai san komai ba sai abin da ya faru suna dai da miyagun aqidu har daga cikin miyagun aqidunsu akwai cewa alqur'ani mai girma ba maganan Allah bane. Wannan na daga cikin miyagun aqidunsu. Suna da usul guda biyar waɗansu tushen da suka gina aqidunsu. Tushe na farko shine wannan almanzila bainal manzilatayn din. Wato ainihin tsakankanin musulunci da kafirci. Aqidan su ta biyu suna da at-tauhid, sukan kira wani abu at-tauhid. Kun san abin da suke kira da at-tauhid? Shine kore ma Allah sifofi. Saboda suna ganin wai dole a zo a tsarkake Allah. To idan aka tabbatar ma Allah da sifofi, to su suna ganin an komanta shi da halitta. Idan aka ce Allah yana da hannu, to ai mutum ne yake da hannu. Idan aka ce Allah yana da ido, ai mutum ne yake da ido. Sai suka ce to dole a zo a tabbatar da tauhidi a kore ma Allah kowace irin sifa. Aqidan su ta uku, suna da aqidan al-adlu, shine adalci, dole ne ai ma Allah adalci, shine a kore masa kaddara. Saboda idan aka ce Allah shike kaddara abubuwa, sannan kuma in ya kaddara mu wani ya fasikanci ya azabtar da shi, to ai Allah ya zalunci. Suka ce to dole a zo ai ma Allah adalci. Suna da aqidan al-wa'd wal-wa'id, cewa duk wanda ya zunubi dole ne ya dawo a cikin wuta. Suna da kuma al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Abin da suke nufi da al'amuru bil ma'ruf shine duk wani shugaba da ya saba ma Allah guda ɗaya wajibi ne a fito da makami a yake shi. Wannan dai yana daga cikin miyagun aqidun mu'tazila, wanda yake idan lokaci ya kai insha Allah ta'ala, in muka gama karatun kitabut tauhid muka shiga wasatiya, za mu tattauna akan su insha Allah ta'ala. To shine malai ke cewa misalan ilmuman nan na bid'a shine abin da mu'tazila suka kirkiro na magana a cikin kaddara da buga misali ga Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'ani ya ce fala tadribu lillahi al-amsal, kada ku buga ma Allah misali. Me ake nufi? Kada ku yi misalan da har zai kai ga daidaita Allah subhanahu wa ta'ala da bayinsa. Bi ma'ana kada ku kamanta Allah subhanahu wa ta'ala da bayinsa. To su mu'tazila sun kware gurin buga misali da Allah, domin suna kamanta Allah ne subhanahu wa ta'ala da bayinsa, sannan sai su kore mishi sifofi, sai su ce wannan sifofin ya kama da sifofin halitta. To irin zurfafa wanda suke yi a cikin al'amarin kaddara. Malai ce wa qad warada an-nahyi 'anil khawd fil qadari al-halin nasi, yazo yi hani akan kutsawa cikin al'amarin kaddara. Wa fi sahihai ibn Hibban wal Hakim an ibn Abbas marfu'an la yazalu amru hadhihi al-ummati muwafin wa muqariban ma lam yatakallamu fil wildan wal qadar. Al'amarin wannan al'umma ba zai gushi yana tafiya daidai, yana kusa da gaskiya ba, matakar dai ba su kutsa cikin al'amarin al-wildan, waɗannan yara na waɗanda suka mutu kafin su balaga, yaran musulmi da yaran kafiri, matakan dai ba su kutsa ciki, suna tantance wannan yaro dan wuta ne, wannan dan aljanna bane, ko kuma su kutsa da magana a cikin al'amarin kaddara. Da zaran suka kutsa cikin waɗannan abubuwa guda biyu, sun tashi akan gaskiya, kuma duk komai sai ya balbalce a cikin wannan al'umma. To a daidai wannan gaba a takaice, ba za mu yi magana akan kaddara ba, za mu tattauna akan shi insha Allah ta'ala a cikin kitabut tauhid da muke karantawa. Haka nan idan mun zo cikin sharh at-tahawiyya, in mun zo cikin aqidat at-tahawiyya, in Allah ya so za mu yi magana akan sa, ko kuma sharh sunna na Barbahari. Amma dai a takaice, kaddara sirrin Allah subhanahu wa ta'ala ne. Sirri ne na Allah subhanahu wa ta'ala, kamar da shi al-Imam al-Qahawi yake cewa lam yatla ala zalika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal, babu wani mala'iki na kusa da Allah ko wani annabi manzo da Allah ya tsinka yadda shi akan al'amarin kaddara. Malai yace wa ta'ammuqu wan nadhar fi zalika, zarfafawa da dubi cikin al'amarin kaddara, zari'atul khizlan, hanya ce na tabewa, sabanin cin nasara kenan. Wa sallamul hirman, tsani ne da ke kai ga mutum ya samu haramcin arzikin duniya da na lahira. Wa darajatul tughyan, kuma kwarewa ne gurin taɓewa da halaka. Sirri ne na Allah. Ka san akwai abin da idan ka zurfafa bincike da bayani a ciki, za ka iya samu natija. Amma al'amarin kaddara ba za ka samu natija. Me nake nufi? Idan da yanzu ka tambaya me yasa gwamnan ya dauki mataki iri kaza da iri kaza da iri kaza akan hukunci iri kaza, in ka zurfa bincike zaka gano natijan, zaka gano dalili ko ba zaka gano ba? Zaka gano. To amma babu wata hanya cikin hanyoyi da zaka iya gano ina dalilin da ya sanya Allah kaddara mu Fir'auni ya kafirce shi ga wuta. Wannan kaddara ne sirri ne daga cikin sauraron Allah. Da haka in ka shekara dubu kana bincike, kamun baka bincika komai bane, da hukuncinsa ɗaya ne. Ila an fahimta. Ina dalilin da ya sanya Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mu baƙaƙen fata. In ka shekara dubu kana bincike a wannan ba za ka gano dalilin. Saboda sirrin Allah ne, kaddaran shi ne. Sirrin Allah ne subhanahu wa ta'ala. Ina dalilin da ya sanya Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi Laraba maka suka zama Laraba suna zaune a garin Makka da Madina, suna da daman ibada a ɗakin Ka'aba da masallacin Annabi. Sirri ne daga sauran Allah, ba za ka gano wannan ba. Don haka bincike a cikin ƙaddaran Allah ɓata maka lokaci ne, kuma ainihin kutsawa cikin haƙƙin Allah ne. Duk wanda ya nemi ya faɗa da Allah a cikin haƙƙinsa, shi ma Allah ba zai bar shi ba. Wa qadarawa marfu wa ruwiya marfu'an wa rajjaha ba'dhum wa qafahu wa kharraja al-Baihaqi, wannan hadisi kenan da malai ya kawo. Yace wa kharraja al-Baihaqi min hadisi ibn Mas'ud marfu'an idza zukira ashabi fa amsu. Annabi yake cewa in an ambaci sahabbaina ku kama baki. Matukar aka ambaci sahabbai da abin da yake ba daidai ba, keep silent, kai shiru da bakinka, kar ka tsoma baki, sun sha gabanka. Kamar ka ga mahaifiyanka da mahaifinka suna faɗa, in kana da kunya ka zo ka dubi mahaifinka, ce gaskiya baba kai ne mutumin banza, baka da abin nan, duk wanda ya wannan dan kirki ne tsinannan ɗa ne. To ballanta na sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama. Annabi ya ce wa idza zukira an-nujum fa amsiku, in ana batun ilimin taurari ko kame ka ku yi. Shine wani ilimin kenan, ilimin tafsir. A ƙarshen hadisin sai Annabi ya ce wa idza zukira al-qadar, sai malam bai kawo shi anan ba, kuma shine mahallin shahid na malam din. Wa idza zukira al-qadar fa amsiku, in ana maganan kaddara ku tsaya iya inda nasi ya tsaya, ka ku ce za ku tsoma baki. Wa qadar ya min wujuhin muta'addida fi asanidha maqal, amma wannan hadisi ingantacce ne. وروي عن ابن عباس انه قال لميمون بن مهران, عبد الله بن عباس ياتي ميمون بن مهران اياك والنظر في النجوم, اهير دنك اهير اهير دنك daga yin dubi cikin taurari, fa innaha tad'u ila al-kahanati, ilimin taurari yana kaiwa zuwa ga bokanci. Wani irin ilimin kenan, ilimin ta'fir. Wa iyaka wal qadar, a hir ɗanka daga tsohon baki cikin al'amarin ƙaddara, fa innahu yad'u ila zandaqa, duk wanda ke tsohon baki cikin al'amarin ƙaddaran Allah sai ya zama zindiki, kahuri amma da rigar musulunci. Wa iyyaka wa shatmu ahadin min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, a hir ɗanka daga zagin wani daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, fa yuqubuka Allahu fi an-nar, sai Allah ya kifa ka a cikin wuta, ala wajhika akan fuskanka, duk wanda ke zabin sahabbai sai Allah ya kifa fuskan shi a cikin wuta. Wa kharrajahu Abu Nu'aym marfu'an wa la yasihhu rafu'u, cewa manzon Allah ne faɗi wannan bai inganta ba, amma ya tabbata cewa wannan magana ta zo daga Abdullahi dan Abbas. To a daidai nan gurin waɗanda suke da irin nuskan wannan littafin, akwai tsallaki, akwai tsallaki shafi na 51, haka bari in koma neman asalin littafi ko in karanto mu. A can baya malam ya ce abinda Mu'tazila suka kirkiro na kutsawa a cikin al'amarin kaddara, sai malam ya kawo waɗannan nassosa waɗanda suke hani akan kutsa cikin kaddara. Sai malam yake cewa wannahyu anil khawd fil qadar yakunu ala wujuhin, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan kutsa cikin al'amarin kaddara, to yakan zo ta kofofi da dama. Minha, cikinta, darbu kitabillahi ba'dahu bi ba'di, buga littafin Allah sashinsa akan sashi, hada ayun alqur'ani mai girma fada, fa yanzu'u almuthbit lilqadari bi ayatin wan nafi lahu bi ukhra, wa yaqa'u at-tajadul fi dhalika, tajadul fi dhalika, mi tabbatar da qaddara sai zo da wata aya, wanda ke kore qaddara sai zo da wata aya, sai a hada su karu. Wannan yace to me ya zaka ce akan maganar Allah kaza, wannan yace to ai kuma a wani gurin Allah ce kaza, sai ya rika hada ayun Allah madaukar sarki karu. To wannan na daga cikin kutsawa cikin al'amarin kaddara, wanda manzon Allah ya hani akan sa. Duk iya abin da nasu ya zo gaya maka akan kaddara, karba ka ka shigo da bakinka, abin da ke komawa bayan wannan ba za ka iya gano shi ba. Wa hadha qadru wa annahu waqa'a fi ahad an-nabi sallallahu alaihi wasallama, wannan ya tabbata cewa ya zo a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama irin wannan jayayya, wa anna annabi sallallahu alaihi wasallam ghadiba min dhalika wa naha anhu kuma da manzon Allah ga ana yin hakan sai fusata kuma sai yi hani akan hakan hadisi ne yazo ce annabi san ya fito zuwa ga sahabbai sai ya ga suna sabani akan acin alqur'ani mai girma wanne ya kawo wata aya wanne ya kawo wata aya haka to me zaka ce akan kaza to ai ga wata ayan ta ce kaza da annabi ya ga suna haka annabi ya fusata matuka yace inna ma ahlaka man kana qablakum bi ikhtilafihim fil kitabi ai abin da ya halakar da wadanda suka zo kafin ku irin yawan sabani da suke a cikin littafin Allah wanne ka wata aya wanne ka wata aya sai ai ta hada su karo abin da ya wajaba akan ka in baka gane wata aya ba sai ka tambaye wadanda suka sani fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun duk inda ka samu masu zafin ilimi sai kaga sun warware maka masala akan irin wannan ne zaka samu manyan manyan malamai sun yi littafai da dama dubi littafin da al-imam abin nan wannan Muhammad Amin Shinkiti yayi daf'ul idrab daf'u ihamil idrab an ayatil kitab kori yiwuwan samun shan bamban a cikin ayatul qur'ani mai girma ko karo da juna a cikin ayatul qur'ani mai girma akwai kuma kashful mathani kashful ma'ani anil mutashabil mathani na ibnu jama'a gaya nan littattafai da dama da aka rubuta akan ayoyin da kai a irin rudanin ka zaka tsammanin wai akwai cin karo ko shan bamban malume suna maka bayani sai ka komi ya fita daidai women heart ne tsallake ko wa hadha min jumlati al-ikhtilafi fil qur'an wannan ne daga cikin wato ainihin ikhtilafi a cikin alqur'ani wal mira da kuma ainihin sa'in sa a cikin alqur'ani wa qadnaha kunu hiya an zalika alhalun kuma an yi hani akan hakan qur'ani yazo yana cewa hadisi yazo yana cewa al mira'u fil qur'ani kufur jayayya a cikin alqur'ani mai girma kafirci shine dai abin da ake magana wannan ne kawancin aya wannan ne kawancin aya a taro ai ta hada su kawai wame na cikin abin da ake nufi da kutsa cikin kaddara al khawd fil qadar ithbatan wa nafyan bil aqisati al aqaliyya shine kutsa cikin al'amarin kaddara ta gurin tabbatar da kaddara ko kore kaddara amma ba da nassi ba da waɗansu hankula kawai da aka gina al'amura akai a rika tabbatar da faru akwai yiwuwan faruwan kaddara amma da hankali a kaddara nan ba za ta yi tasiri ba amma da hankali aka gina wannan malai ce ka kaula qadariyya kamar maganan qadariyya da suke cewa law qaddara da a ce Allah za mu yadda cewa Allah ke kaddara komi ko waqada shi ya zartar da komi Allah ya kaddara komi ya zartar thumma azaba sannan kuma sai kuma yaje azabtar da mutumin da aka kaddara mishi banna kana zalimin to gaskiya Allah ya zalunci in haka ne kun gane sharrin nasu idan muka yadda cewa Allah shi ya kaddara komi kuma shi ya zartar da komi sai kuma ya kaddara mu wannan ya fasikanci ya azabtar da shi to in dai muka yadda akan cewa Allah ya kaddara mu wancan fasikanci kuma sai Allah kuma ya kaddara ya komi mishi azaba to gaskiya Allah ya zalunci shi kaga wannan mummunan magana ce wannan mummunan magana ce to shine ke cewa irin wannan wato amfani da hankalin gurin tabbatar da nassi tabbatar da kaddara ko korewa to irin wannan na daga cikin abin da akai hanin akai sai malai cewa qaulu man khalafahu haka nan ma maganan kishoyin wadannan jabariya kenan da suke cewa inna allaha jabara al-ibada ala af'alihim ai Allah ne tursasa bayi akan aikace-aikacen su qadariya su suna ganin duk al'amura kawai na mutum ne Allah bai da wata kaddara duk abin da mutum ya shi ya halicci aikin kansa wai sunan suna son su tsarkake Allah ne kun fahimta su kuma jabariya sai suka saba musu sai suka ce duk abin da kaga mutum yayi to mutum ba shi da wata mashi'a ba shi da wata irada duk abin da kaga mutum yayi shi mutum Allah subhanahu wataala shine ya kaddara masa haka to duk waɗannan kungiyoyi guda biyu in bid'a ne gaskiyar magana ita ce Allah yana da mashi'a yana da irada wannan mutum ma yana da mashi'a yana da irada shikenan magana liman sha'a minkum an yastaqim wama tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin Allah ya tabbatar da mashi'a ga kansa kuma ya tabbatar da mashi'a ga bayansa in kaga dama zaka ci abinci ka ce Allah ban ni barin ci to wannan bayan wanda zan je in siya bakin titi ko mashi'a kenan na mutum, mashi'a kenan na mutum. Insha Allah ta'ala zamu tattauna kan kaddara sosai idan mun shiga cikin littafin tauhidi, amma da yake wannan dai haskakawa ce. Wa min ha cikin abin da ake cikin abin da ke nuni akan zurfafa cikin al'amarin kaddara, al-khawd fi sirri al-qadari, zurfafa ko tsoma baki cikin sirrin da ke cikin kaddara, kamar yadda ne bayani a baya. Wa qad warada an-nahyu anhu, al-halin kuma hani ya zo akan tsoma baki cikin sirrin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin al'amarin kaddararsa. An Aliyin, ya zo daga sayyidina Ali wa ghairihi min as-salaf, wanda ba sayyidina Ali ba daga cikin magabata. Fa innal ibad, kaga bayi, la yatli'una ala haqiqati zalika, ba za su taba iya raskan hakikanin sirrin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin al'amarin kaddara ba, ba za su iya ba. Mala ya ce wa min zalika, daga cikin wato ilimu ma a'ani muhdathatul umur, bid'o'in al'amura ma ahdathahul mu'tazila, shine abinda mu'tazila suka kirkiro. Wa man hadha hadhuhum, da wanda ya bi tafarkin su, min al-kalami fi zati Allah ta'ala, yin magana a cikin al'amarin zatin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sifatihi, da sifofin Allah, bi adillatul uqul, amma da hujjoji kawai na hankali. Subhanallah, jama'a musulmi, a duniya babu zunubi ma kamar wannan, gaba ɗaya a duniya babu zunubi kamar wannan. Tsoma baki a cikin zatin Allah ba da nasi ba, sai dai da hankali, to babu zunubi a duniya kamar wannan. Kila kun fahimta, kaga wanda ya sujjada ga gunki ya riga bautan gumaka, ba shirka da Allah kenan ba, amma ai ba zatin Allah ya hara ba, haƙƙin Allah ne ya ɗauka ya raba ma Allah ya ba wani, ko kuma ya ɗauka ya ba wani. Amma wanda ya riga tsoma baki a cikin sifofin Allah da sunayensa, to wannan zatin Allah yake hara. Da a duniya gabaki ɗaya ba a taɓa yin zunubi kamar wannan ba, cikin ƙofofin kafirci da shirka, to babu zunubi da kafirci da shirka fiye da tsoma baki a cikin zatin Allah. Shi yafi kowane shirka, shirka shi yafi kowane kafirci, kafirci. Shi yasa kaga wato malamai da dama idan suna magana a cikin tauhidul asma'i was sifat, zaka ga babu babin da malamai magabata na daga sabai da tabi'i suka fi tsananta fiye da babin tauhidul asma'i was sifat. Zaka iya samun binna khawarij, zaka iya samun khawarij baya shirka a cikin rububiyya, baya shirka a cikin uluhiyya, ya yadda cewa nan kafirci ne, babu yanda za a iya dauki haƙƙin Allah ya ba wani, ya ma wani sujjada ko ya ma wani ruku'u ko ya yadda cewa akwai hukunci da ya hukuncin Allah. Amma ana zuwa babin sunayen Allah da sifofinsa, to sai suka mai da sunayen Allah da sifofinsa dandalin saɓani, kowa zai iya zuwa da nashi saɓani, alhalin yin wannan kuma kai hari ne ga zatin Allah. Burin baku misali, walillahi almathalul a'la, malamin makaranta ba ma'aikacin gwamnati bane, da wanda ya kama malamin makaranta ma'aikacin gwamnati ya lakaɗa mai duka, da wanda ya kama ES ya lakaɗa mai duka, a gwamnatin cewa ne fi girman zunubi wanda ya kama ES, to da wanda ya kama ES ya zane, da wanda ya kama commissioner ya zane shi, wanne ne fi girman zunubi? To da wanda ya kama commissioner da wanda ya hari zatin gwamna, wanne fi girman zunubi? Wanda ya hari zatin shugaban kasa kuma fa, babu zunubi mafi girma fiye da ka hari zatin shugaban kasa, walillahi almathalul a'la. Idan dai wannan a cikin halittu kenan, wanda ya hari zatin wani babba ana ganin zunubin shi yafi wanda ya hari zati karamin zati, to me kake tsammani ga wanda ke harin zatin Allah subhanahu wa ta'ala? Da haka babu zunubi mafi girma a duniya kamar wannan. Malai ce huwa ashaddu khataran min al-kalami fil qadar, magana a cikin zatin Allah yafi girman sharri, yafi girman hatsari fiye da magana a cikin al'amarin kaddara. Duk wani yazo ya kore kaddara ce ba kaddara, duk wani yazo ya ce a da kaddara a hankalci, duk wannan in ka auna shi da magana cikin zatin Allah, to magana ce mai sauki. Li'anna al-kalamu fil qadari kalamun fi af'alihi, magana a cikin kaddara magana ne, ai magana ne a cikin aikace-aikacen Allah. Wa hadha kalamun fi zatihi wa sifatihi, amma wannan magana ne a cikin zatin Allah da sifofinsa, da haka shi yafi girman zunubi. To wannan hutsawa a cikin zatin Allah ana tabbatarwa ko ana korewa da hankali, to shine mafi sharrin ilimi, kuma yana daga cikin maganganu na bid'o'i waɗanda mutane suka kirkiro wanda magabatan mu ba su san wannan ba. Malai ce wan qasama haula ila qismai, masu irin wannan miyagun aqidar sun kaskashi biyu ne. Ahaduhuma man nafa kaseeran mimma warada fi bihi alkitabi was-sunna, akwai waɗanda suke kore da dama daga cikin abin da yazo a cikin alqur'ani mai girma da sunna, min zalika liltazamihi indahu at-tashbih, saboda shi a wurin su in aka tabbatar ma Allah da sifofin da Allah ya tabbatar ma kansa, to shi yana ganin to ai kaman an kamanta Allah kenan da bayin sa bil makhluqin, ka qaulul mu'tazila, kaman maganan mu'tazila law ru'ya suke ci a to idan muka yadda cewa za a ga Allah, to ai la kana jisman duk abin da za a gani, to ai gangan jiki ne duk abin da za a iya cewa za a gan shi, to ai ya nuna kenan yana da gangan jiki, li'annahu la yura illa min jiha illa fi jihatin, kuma ai duk abin da za a gan shi dole akwai wani jiha da za ka gan shi, ko dai ka gan shi a sama, ko ka gan shi a ƙasa, ko ka gan shi a yamma, ko da arewa. To sai suka ce in muka yadda cewa za a ga Allah, to kaga kenan mun yadda kaman Allah ne gangan jiki. Sai suka aje Allah kaman irin mutum, idan aka ce an ga malam Sulaiman ai dole akwai inda ka gan shi, kana iya cewa na gan shi a sama, ko na gan shi a ƙasa, ko a gabas, ko a yamma, ko a kurkuwa a ni, kuma tunda dai ka gan shi ya nuna wani abu ne a tattare ga shi ko. Sai suka ce to in suka yadda wai za a ga Allah, to ya nuna Allah ya zama jiki ke, to kaga wannan kafirci, wannan maganar mu'tazila ne. Za a ga Allah ko ba za a gan shi ba, za a gan shi. Me yasa? Saboda nassosin Qur'ani da sunna sun tabbatar da za a ga Allah. Wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira, ila rabbiha, tunda yazo da ila to yana nuni zuwa ga wani abu ne wanda yake ba na wai ila rabbiha nadhira na jinkiri ne. Haka mu'tazilan suka fasara wannan ayan, ila rabbiha nadhira, wai suna jiran Allah, ba dubi na an nazar ba, wai na jinkiri, intizar. To tunda yazo ya ta'addi da ila, ya kore wancan ƙaryan nasu, ya kore wancan ƙaryan nasu. To ala ayi hal, haka za su yi ta kawo ɗansu abubuwa a hankalci. Wa qawlihim, da faɗinsu, law kana lahu kalamun yusma la kana jisma, in muka yadda cewa Allah yana da maganan da ake ji, to ai Allah ya zama gangan jiki kenan. Kun ji inda aqidan kore Qur'ani ba maganan Allah bane ta taso, irin wannan sabuwar aqida take shigowa a yanzu. Da ba mu da mu'tazila a Najeriya, amma daga shekara 10 zuwa yanzu an samu kujerar, an samu mu'tazila a Najeriya, kujerar Mala Bakar Gumi kuma. Ana kore Qur'ani ba maganan Allah bane, ana korewa cewa Qur'ani ba maganan Allah bane. Ai ga hadisi ya ce Qur'ani zai zo ran tashin alkiyama ce ya Rabb, dan haka ya nuna kenan Qur'ani halittan Allah ne, ya nuna Qur'ani halittan Allah ne. Ko ina yaran ne ba su da tafan nan, waye ne ba shi da tafai guda biyu? Za mu danyi magana akan jahamiya, malam zai kawo su. Na zo da littafin sharh usul i'tiqadi ahli sunna wal jama'a na al-imam abul qasim hibatullah bin mansur al-lalaka'i at-tabari, da ya fara zayyano malaman da suka tafi akan cewa duk wanda ya ce qur'ani halittan Allah ne kafiri ne, sai da littafi sama da malamai 550 wanda yake sharh al-imam al-lalaka'i fa ya mutu hijiran shekara 418 ne, amma da ya fara lissafo malamai wani ga abin da ya ce, wani ga abin da ya ce, sai da suka kai malamai 550 da wani abu. Har a ƙarshe ma al-imam al-lalaka'i ke cewa wannan kawai na lissafo malamai ne waɗanda yake ban ma taɓa malaman hadisi ba, ya ce da zan ɗauko maganan malaman hadisi, ya ce lawishtaghaltu bi naqli qawli al-muhaddithina la balagat asma'uhum ulufan kathira, da zan ɗauko da maganan malaman hadisi da sun kai dubun dubatan malamai waɗanda suka tafi akan cewa duk wanda ya tafi akan Qur'ani halittan Allah ne kafiri, ko kuma wanda ya tawqufi Qur'ani mai girma magana Allah ne ko ba magana Allah bane, ce ni dai ban sani ba, duk wanda ya tafi akan wannan kafiri. Ka je ka duba sharh sunan al-imam al-lalaka'i tun daga shafi na 200 da wani abu har zuwa shafi na 312. Kaga al-imam al-lalaka'i da ya mutu hijiran shekara 418. to wannan dai yana daga cikin miyagun aqidun mu'tazila da jahmiya a kore ma Allah magana a ce Allah baya magana saboda in aka ce qur'ani ba magana Allah bane to ga mun menene magana Allah menene magana Allah magana iyayenka qatalhumullah malaike cewa wa wafaqahum man nafal wa wafaqahum min nafi list abinnan wa wafaqahum man nafa alistiwa hakanan wanda ya kore istiwa in Allah shi ma ya tafi a matafiya irin namu wata zila in aka ce thumma stawa alal arsh wanda ayu guda bakwai a cikin alqur'ani mai girma suka tabbata sai wani cika ba istawa bane ba daidaito bane istaulani istawa bi ma'ana istaula wai Allah ya rinjayi al arsh ne ba ya daidaita a birbishin al arsh ba dubi inda wadancan yahudun Allah ya ce musu qulu hiqatun hiqatun ha'un da ta'un da ta'un sai saboda su kafirai ne sai suka ce hin qatun alkama so an ce ne ku ce Allah ka gafarta mana sai suka ce alkama 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 to haka nan su ma mu'tazila da jahmiya da sauran asha'ira da miyagun aqidun ne aka ce musu thumma stawa 'ala al-'arsh istawa ya daidaita a birbishin al-'arshi sai suka ce a'a thumma stawlani ai ma'anar shi istawla kamar yadda yahudu suka ƙara harafi daya haka nan su ma masu miyagun aqidu suka ƙara harafi daya istawa sai kuma istawla suka ƙara lam da haka duk kafirci hanya ɗin ci fa naqulu li hadhihi لهذه التشبه هكا ني فنهو بهذه الشبهه سي سكا كوري سي سكا كوري استواء ان الله سبحانه وتعالى سكا كوري مغانن الله da wancan shubhan cewa in aka yadda cewa Allah yana magana Allah yana ji Allah yana kaza to ai Allah ya zama ganganci duk mallai yana kawo maka ilimu ma ne fa na bid'a wanda kuma duk aka rako su da musulunci duk da sunan musulunci yake yin su wa hadha tariqul mu'tazila wal jahmiya mallai ce to wannan ita ce tafarkin mu'tazila da kuma jahmiya wannan ita ce tafarkin mu'tazila da kuma jahmiya kaga jahmiya wato kusan cikin kungiyoyin da suke jibinta kansu da musulunci to jahmiya ita tafi kowace kungiya girman kafirci su jahmiya su ne mabiyan al-jaham bin safwan wanda shi ya mutu ne hijiran shekara 128 wa in kana shi ma jaham bin safwan kafin shi akwai ja'ad bin dirham wanda shi ma abin nan wannan Jahm bin Safwan daga Al-Ja'd bin Dirham ya dauko wannan mummunar kidar tasa wanda yake su kawai a takeice in kana son kawai ka gano menene aqidan Jahmiya kawai su ne mu'abila suna kore Allah su ne wanda muke ba da bayani cewa zaka ji suna cewa eh sun yadda akwai Allah amma ba shi a sama ba shi a ƙasa ba shi a gabas ba shi a yamma ba shi a kudu ba shi a arewa ba a taban shi ba a dandanan shi ba a shakan shi ba a jin shi ba a ganin shi menene rashi ba wannan shine ma'anar rashi ba to haka wasu suke gaya ma Allah subhanahu wataala da haka duk wani abin da ka sani yana ma da alaka da Allah kore shi su wani a ce wani a tashi alkiyama akwai siradi sun ce ƙarya ne akwai mizani ƙarya ne akwai duk irin waɗannan abubuwan kore shi suke kuma wafa duk kungiyoyi ne wanda ke wadda da sunan musulunci suke rayuwa wai musulmi ne to malamai shine al-Imam Ibn Qayyim yake cewa yana kalto daga lalakai din nan wa laqad taqallada kufran 50 fi 100 min al-ulama fi al-buldan yace malamai sama da 550 sun tafi akan kafircin jahmiya gabaki daya shine kaje al-Imam al-Lalakai nan ya kawo maka cewa in ma da ya mai da hankali akan malaman hadisi da sauran manya-manyan malamai yace to da adadin su ya kai dubbai duk wayannan miyagun aqidu ne shi wannan Ja'd bin Dirham din shine wanda wani sarki daga cikin sarakunan musulmi al-Amir Khalid ibn Khalid shine ya yi layya da shi ranar layya sarkin ya fito ce to jama'a Allah bai bani abin layya ba amma dai Allah ya bani wanda zan yanka a min farabar layya na shine wannan bamagujan kafura shine aka dauko Al-Ja'ar bin Dirham aka yanka shi a min farabar layya duk wani kafirci ya tsaya akan jahiliya to suna da dasawa matuƙa da mu'tazila akan miyagun aqidun su insha Allah ta'ala amma shiga cikin tahawiyya zamu tattauna akan sosai insha Allah malai ce waqad ittafaqa as-salaf ala tabdi'ihi wa tadlilihi magaba ka ga baki ɗaya sun tafi akan cewa jahmiya da mu'tazila fatattu ne in bid'ah waqad salaka sabilan fi ba'd al-umur kathirun mimman intasaba ila as-sunnati wal-hadith min al-mutaakhirin yace abin banta kai ce shine zaka samu akwadin da suke jibin takan su da hadisi daga baya bayan nan an ji al-imam ibn rajab waɗanda kuma sun tafi akan matafiya irin na jahmiya da mu'tazila ka san akwai imamun fi sunna imamun fil hadith akwai kuma imamun fi sunna akwai imamun fil hadith idan mutun ya zama imamun fil hadith ba fa dole ne fa ya zama yana kan tafarkin magabata ba dauki al imamu malik imamun fi sunna wa imamun fil hadith da sauran magabata irin sa amma akwai wanda zaka ganshi bijimi ne a cikin ilimin hadisi amma dan shi ai bijimi ne a cikin ilimin hadisi amma ba mu'tazili ne duk ana samun wannan in kana karanta tarjuman magabata duk zaka karkace irin waɗannan kila an fahimta da haka idan mutum din ya zama malamin hadisi kwararre baya nuni akan wai malamin sunna daban malamin hadisi daban dauki misali Sheikh Al-Albani imamun fi sunna imamun fil hadith dauki Abdullah Al-Ghumari Abdullah Al-Ghumari wani malami ne daga cikin malaman abin nan wannan Maghrib Ghumari imamun fil hadith la shakka yana da zurfin ilimi a cikin hadisi har Sheikh Al-Albani yake cewa sun hada shi a maktabar Zahiriya maktabar Zahiriya na kasan Syria sun hada shi anan yace sun tattauna yace kuma ya fahimci lalle Ghumari yana da rabo mai gwadi a cikin ilimin hadisi amma dan bid'a ne dan dariƙa ne kuma dariƙancin shi yake karewa ƙarfi da yaji shine yay sharhin littafin risala masalikud dilala wani littafi ne mai mujalladi daya ba sharhi yayi ba wato duk wata magana da yake ba maliki ne ya dora maka shi duk wata magana da al-imam ibn abi zaid al-qirawani al-maliki ya kawo zai kawo mata hadisi ya kuma yi kokari matuka gurin haka din saboda mene yana da zurfi a cikin ilimin hadisi amma dan bid'a ne duk abin da kasan yan bid'an garin ku na shi ma yana ne yana da littafin da yayi takharijin albi abin nan bidayatul mujtahidi wa nihayatul muqtasid wannan littafin na fiqh yayi takharijin ta kaga littafi ne mujalladi ɗaya ko biyu haka in ɗaya ne zaka same shi babban littafi in kuma biyu ne zaka same shi matsakaita to yayi sharhin ta cikin mujalladi tara alhidayah fi tahrij fi takharij ahadith albidaya mujalladi tara yana da zurfin ilimin hadisi amma dan bid'a ne to ire-iren su ne malam ke magana akan cewa akwai wanda ke jibinta kanshi zuwa ga sunna da hadisi daga cikin mutanen ba amma tafi a matafiya irin na jahmiya da mu'tazila wasani abu na biyu dama malam ya ce sun kasu kashi biyu ne masu magana a cikin zatin Allah to na farko masu korewa to ga mutane na biyu marama ithbata zalika bi'adalatil uqul wadanda suka bidi tabbatar da sifofin Allah da sunayensa amma da hujjoji na hankali allati lam yarid biha al-athar wanda ba a same shi a cikin nassi ba wa radda ala ulaika maqalatihim kuma yin raddi suna raddi akan wadancan mu'tazila da jahmiya kama hiya tariqatu maqatil bin sulaiman al-azdi kaman yake wanda hakan shine tafarkin muqatil bin sulaiman bin bashir al-azdi ya mutu hijran shekara 105 shi ta farkin sa shine za a tabbatar ma Allah da sufufi amma a hankalci ba tare da nasi ba. To shi wannan muqatil din shi yana daga cikin mujassima su in ka tambaye su ya Allah ke zasu ce maka ai Allah gangan jiki ne kamar inda kake ganin kanka gangan jikin nan to haka Allah yake kaga shi ma dan bid'a ne kaga shi ma dan bid'a ne shi yasa a cikin hadisi duk inda kaga an muqatil bin Sulaiman bin Bashir al-Azdi to wannan kawai riwayan ka san ƙarya ce shi yasa tantar garyan makareci ne a cikin hadisi wa man tabahu da wanda ya bi ta farkin shi ka Nuh bin Abi Maryam duk inda kake karatu a cikin hadisi kaga an Nuh bin Abi Maryam to shi ma tantagaryen makareci ne Abu Isma al-Marwazi shi ma makareci ne ya mutu hijira na shekara abin nan 73 wa taba'an qa'ifatu min al-muhaddithin qadiman wa hadithan su ma din akwai wadansu mutane daga cikin malaman hadisi da suka bi ta farkin su a da yanzu wa huwa aidan maslakul karramiya wannan shine matafiyan karramiya wata kungiya ce daga cikin kungiyoyin murji'a karramiya kungiya ce daga cikin kungiyoyin murji'a ana nisarta su ne zuwa ga Muhammad bin Karam Abu Abdullahi wanda ke shi wannan wannan Muhammad bin Karam Abu Abdullahi ya mutu hijira na da shekara 255 shi wato yana tabbatar da sufofin Allah har shi ma sai da ta kai kawai ya tafi akan cewa kai Allah fa wani gangan jiki ne kamar jikin mutum ne kawai haka yake fassara Allah kuma shi a wurin sa cewa imani kawai indai ka furta da harshe to ka samu imani kamar indai da ka sani matafiyan murji'a idan da ka zo ka ce na yadda da Allah ba sai ka ce la ilaha illallah ba kawai ka zo ka ce na yadda da Allah to idan ka so ka je kai kisan kai kai zina ka sha giya kai waye da imanin ka da imanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da abu dai aqidan su dama ita ce zunubi bai cutar da imani in ka riga ka furta imanin kamar yadda ka san aikin kirki bai amfani in akwai kafirci wannan ita ce mummuna aqidan murji'a to malai ke cewa wannan ita ce matafiyan karramiya fa minhum man athbata لإثبات هذه الصفات الجسم suka tabbatar da sifofin Allah wanda hakan ta bai zuwa ga tabbatar da gangan jiki ga Allah imma lafzan wa imma ma'an wani lokaci a lafazance wani lokaci kuma a ma'anance wa minhum man athbata lillahi sifatin lam yati bil kitab wa sunna akwai wanda zai rika tabbatar ma Allah da sifofi alhalin sifofin nan Qur'ani da sunna bai zo shi ba kal harakati kamar ya ce Allah yana motsi waye ga maka Allah na motsi ka bari sai in nasu ya zo maka da shi tukuna wa gairi zalika mimma huwa indahu akwai dan su abubuwa to wanda yake in nasi bai zo da shi ba baka fadi kuma baka korewa shiru kawai kake duk abin da nasi ya zo maka da shi akan Allah sai ka karba tunda baka taba ganin Allah baka taba ganin wanda ya ce maka ai na gan shi ga inda yake ba to tsaya inda nasi ya ce maka ga inda Allah yake kawai ka tsaya yau karatun da ya koma kuma kamar kanka tana kida wa gairi zalika mimma huwa indahu lazimu sifatu thabita wa qala ankara salafu ala muqatil qawluhu magabata da dama sun yi inkari akan shi muqatil bin Sulaiman din fi raddi ala jaham bi adillatil aqli wa balagu fi at'ani alayhi sun soke shi matukan suka wa minhum mastahalla qatluhu daga cikin magabata akwai wanda ya tafi akan cewa wajibi ne sai an kashe muqatil bin Sulaiman minhum makki bin ibrahim shaykhul bukhari wa ghayruhu daga cikin su akwai makki bin ibrahim babban malamin al-imam al-bukhari والصواب ابين ده yake daidai a cikin al'amarin sunayen Allah da sifofin sa ma kana alaihi salafus salih shine abin da magabata suke kai na kwarai min imrari ayati sifati a tafiyar da ayoyin da ke magana akan sifofin Allah wa ahadisi hada hadisanta kama ja'at kamar yadda ta zo min gairi tafsirin laha ba tare da an kwakulo hakikanin ma'ananta ba shine tafsir din tafsir ba wai ma'ananta ba in aka ce maka Allah na da ido kowa san abin da yake nufi da ido ka san ma'ananta amma to ya idan take to nan ne tafsir magabata ba sa yin wannan a ce to bari mu tsaya mu nazari mu gano yanda idan Allah yake ba a yin wannan wala takyif kuma ba a cewa to kaifa ainuhu to yaya idan yake a tsaya ta bincike akan yaya ba a yin wannan wala tamthil haka nan kuma ba a buga ma Allah subhanahu wataala misali cikin wani abu daga cikin sifofin sa a ce to kaga kamar yadda hannun wane yake to irin hannun Allah kenan ba a yin haka kaga kamar yanda kafanka zake to irin kafan Allah kenan ba a yin wannan kila an fahimce da ke malin yace wala yasihu an ahadin minhum khilafa zalika albatta magabatan mu babu wani wanda ya saba kan wannan as-salafu as-salih ba wanda ya saba akan wani kenan ana iya samun wadanda suka saba cikin magabata amma ba salih din ba sai dai qalih cikin gurbatattun magabata irin su muqatil din irin su abin nan ibnu abi maryam din da makamantan su kaga su sun saba sun tafi akan sifanta Allah da hujjoji na hankali amma magabatan mu sun tafi akan duk aya ko hadisin da yazo magana akan sifofin Allah da sunayensa a bar shi yanda yake ba tare da an kwakulo ma'anan ba ba tare da kuma an kamanta Allah subhanahu wataala ba ba kuma za a kore ba ka a shiga cikin mu'attila jahmiya kenan mu'attila masu kore ma Allah madaukakin sarki sifofi da sunaye yace khususan al-Imam Ahmad musamman da irin su al-Imam Ahmad wala khawda fi ma'aniha bi yadda kotsa cikin ma'anoninta ba wala darba masalin min al-amsal laha bi yadda buga ma wato ainihin ko basu yadda buga misali daga cikin misalai ga sunayen Allah da sifofin sa ba wa in kana ba'du man kana qariban min zamani Ahmad duk da kasancewa akwai wadansu wadanda suka yi kusa da zamanin al-Imam Ahmad bin Hanbal man fa'ala shay'an min zalika wanda suka yi irin wannan din irin matafiyan muqatil din ittiba'an li tariqati muqatil suka bi tafarkin muqatil bin Sulaiman al-Azdi fala yuqtada bihi ba za a yi koyi da irin wannan malamin fi zalika a cikin wannan inna maliqati da'u wanda za a yi koyi da su bi a'immatil islam za a yi koyi ne da jigajigan malaman musulunci kabin al-mubarak kaman Abdullah bin Mubarak ya mutu hijira na shekara 81 wa Malik al-Imam Malik ya mutu hijira na shekara 179 wa Thawri Sufyan bin Sa'id al-Thawri hijira na shekara 161 mutu wal Auza'i Abdurrahman bin Amr al-Imam al-Auza'i Imam ahli Sham ya mutu hijira na shekara 57 wa Shafi'i da al-Imam Shafi'i ya mutu hijira na shekara 204 wa Ahmad wa Ishaq mun yi bayanin lokacin da suka mutu a baya wa Abi Ubaid al-Qasim bin Sallam kenan wa nahawun da makamantan su al-Qasim bin Sallam ya mutu hijira na shekara 24 da irin sa ne za a yi koyi ba da gurbatattun magabata ba malam yake cewa wa kullu haula kaga duk cikan waɗannan mutane la yujadu fi kalamihim ba a samu a cikin maganar su shau'in min jinsi kalamil mutakallimina ba a samu a cikin maganar su kaf ba ka iya tsatso abin da ya kama da maganar masu ilmul kalam fadlan an kalamil falasifa ballantana ma maganar falasifa to kamar yadda muka yi bayani a baya cewa ilmul kalam wani ilimi ne wanda yake shi asalin sa an gina shi ne kawai akan hankali duk abin da ake tabbatar wato da hankali ne ake tabbatar duk abin da ake korewa da hankali ne ake korewa har idan an samu sabani tsakankanin hankali da nafsi to za a gabatar da hankalin ne akan nafsi shine nace muku a wancan zama akan shi ne Ibnu Taymiyyah littafi Bughyatul Murtab akan shi ne kuma ya littafi Dar'u Ta'aridil Aqli wan Naqal tun kudi wai akwai shan bamban tsakankanin hankali da nafsi sai da littafi mai mujalladi 11 Ibnu Taymiyyah akan wannan mas'alar kawai saboda irin sharrin da ilimin falasabin nan mutakallimun ya haifar a cikin wannan al'umma kuma aka jarabci waɗansu da dama daga cikin malaman da suke jibinta kansu da musulunci suka fada cikin irin wannan goban suka yi ta tabbatar da abubuwa da irin wannan matafiya shine na baka misali da za a baya Fakhruddin Razi a da al-Imam al-Ghazali yana cikin irin wannan matafiya shi yasa in kana karanta maganganun al-Imam al-Ghazali sai kai ta katsantsan wa in kana ƙarshen rayuwansa gab da mutuwansa yan kwanaki kafin mutuwansa abinda yake ce musu shine a zo mishi da Sahihul Bukhari da aka zo mishi da Sahihul Bukhari ya riki ya rungume Sahihul Bukhari yace kun ga duk abin da ke cikin wannan najirishi kuma ina tabbatar muku da cewa ina kan matafiyan al-Imam Ahmad bin Hanbal a ƙarshen rayuwarsa amma kuma an yi riga an yi rubuce-rubuce a baya kuma rubuce-rubucen sun riga sun shiga cikin al'umma da haka sai kai taka tsantsa ga su irin Abul Hasan al-Ash'ari shi ba Ash'ari ne shi ya ma yi ta faɗi tashi a cikin miyagun aqidu amma daga ƙarshe ya samu kwana da kwanaki yana zaune a gida da yake Allah ya nufin shi da shari'a yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mishi gaskiya saboda an zurfa cikin ilmul kalam an riƙa sifanta Allah da abin da Allah madaukakin sarki bai saukar da hujja kansu ba an riƙa koro waɗansu abubuwa alhalin nasu ya tabbatar da su a ƙarshe da ya fito ranar juma'a ya hawakan minbari yi ma mutane khutuba ya ce to al'umma kuma ina shelanta muku daga yau na tuban ma Allah akan miyagun aqidun da ni gino akai da haka ina tabbatar muku da cewa yanzu ina kan aqidan al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Imam Ahmad bin Hanbal wani encyclopedia ne akan sunna da haka duk wani wanda yake son ya nuna sunnancin sai ya dangana da al-Imam Ahmad bin Hanbal in cikin wadanda suka zo a bayan shi ka gani to amma shine ya rubuta littafi al-Ibana an usulid diyana ya rubuta tantagaryen aqidan ahlus sunna wal jamaa yace ita ce matafiyansa to duka dai wadannan sune ilmul kalam to su ko falasifa da kaji mallan ya ce maganganun magabata ba abin da ya kama da ilmul kalam ballantana ilmin falsafanci philosophers shi ilmin falsafanci asalin shi dai in ba ku manta ba yana daga cikin ilmoman da ko kuma ya samo asali ne daga kasan girka greek maguzancin kasan girka ne ilmin philosophers maguzancin kasan girka ne kuma su abin da suka tafi akai shine su tun asali ma ba su yadda da addini ba kwata kwata philosophers ba su yadda da addini ba dan haka su duk wani abin da ka sani ne yaqinin addini a ce maka ana son kai imani da mala'ika da ran tashin alkiyama kai imani da kaza kai imani da kaza duk a gurin su ban kaura ne ƙarya ne duk ƙarya ne a gurin su sune ma suka tafi akan kai in ma wai har akwai Allah in har akwai shi to Allah kanshi kawai ya sani amma ko kai bai sani ba ballantana in ma wai akwai shi bal su hasali ma suna kore asani ba wani mahalici kawai ƙarya ne a ce maka wani Allah ne halici sama da ƙasa nature kawai abu kaza da abu kaza da abu kaza ne suka faru suka haifar da kaza da ƙarya ne babu wani Allah wannan ita ce matafiyansu idan kana neman ƙarin bayani akan su kan duba al-milal wa nihal na Shahrastani ya kawo bayanin sosai kuma kana iya duba littafin talbisu iblis Ibn al-Jawzi ya kwance musu zani a kasuwa ya tattauna akan su matuka kana kuma iya duba mawsu'atul adyan wannan na wannan wani mawsu'atul adyan wal madhahib wal firaq kana kuma iya duba littafin Ibn Taymiyyah musamman wancan bughayatul murtab din da kuma dawru'ut ardh al-aql wan naql din ya tattauna a cikin sosai in ka koma zuwa ga wannan zaka samu da haka wannan su ne falasifa da haka magabatan ba wanda aka san shi da ilimin falsafanci ko ilimul kalam wallahi mai dakhul zalika min kalamihi man salima min qadihin wa jarhin duk wanda ya dauki wannan maganan falasifa ko ya dauki maganan mutakallimun ya shigar da shi a cikin ilimin sa to ba zai taba kubuta daga suka da kuma ainihin abin nan kwarakwarai ba duk wanda ya dauki wannan sal imam al-juwayni imam al-haramain shi yasa mafi yawan malaman usul fiqh din nan masu zarfafawa zaka same su mutakallimu ne shi yasa baka karanta maganganun sai kai takatsun sai ka san bijimin malamin sunna sannan zaka dauki littafin shi karanta littafin usul fiqh sal imam al-juwayni su al-imam baqillani ko duk haka zaka same su mutakallimu ne suka shigo da wannan guban cikin ilimin addinin musulunci amma alhamdulillah Allah ya ce miki addinin musulunci da zaratun malamai na sunna irin su Ibn Taymiyyah ba inda ba su kutsa sun gyara ba Allah madaukan sarki kai haske kabarin su malai ce qad qala Abu Zura Ar-Razi al-Imam Abu Zura Ubaydullah ibn Abd al-Karim kenan bin Yazid Ar-Razi ya mutu hijran shekara 64 yake cewa kullu man kana indahu ilmun duk wanda ya zama yana da ilimi falam yasun ilmuhu amma bai kare ilmin shi daga ilmul kalami ba ballantana falsafanci wahataji ila nashrihi ila shay'in min al kalami ya rika neman sai ya rika gwama ilmin shi da ilmul kalam ta hanyar yada ilmin sa to irin wannan mallai yace falastum min ba ruwanku da shi ba ruwan shi ko min zurfin ilimi na malami ko kaga yana da wani falsafanci ko wani ilmul kalam ba nasi ba ku kyale shi ko min zafin ilmin shi ku fita shanin sa magana kawai ita ce qala Allahu qala rasulullahi ko iya magana ke qala sahabatu sahabbai kuma su yi maka bayani bari mu kai can wancan gaba malaiki ya ce wa min zalika kaga yana ta kawo bid'o'in ilmu ma kaga ya kawo ilmul kalam ya kawo falsafanci ko yawwa to ga wani ilimin ma shi ma ne bid'a wanda malin ya kawo a'ani muhdathatul ulum ina nufin ilmu ma ne bid'a ma ahdathahu fuqaha wa ahli ar-ra'i abinda fuqaha malamin fiqh ahli ar-ra'i dan hanafiya kenan da waɗanda suka bi tafarkin su suka kirkiro min dawabit suka kawo waɗansu ka'idoji wa qawa'id da ka'idoji aqaliya amma a hankalce ko warada furu' al-fiqh ilaiha wanda suka dora mas'alolin fiqh akan ta wa sawa'un khalafat as-sunan am wafaqatha ko waɗannan abubuwa ka'idoji da suka kawo na hankali ko ya dace da nassi sunnoni ko kare dace da shi ardal tilkal qawaid al muqarrara wa in kana aslaha mimma ta'awwaluhu ala nusus al kitabi was sunnah lakin bi ta'wilatin yukhalifuhum ghayruhum fiha wa hadha huwa alladhi ankarahu a'immatu al islam ala man ankaruhu min fuqaha ahli al ra'y bil hijaz wal iraq wa balabu fi dhammihi wa inkarihi wato madhhaban hanafiya suka amfani da kokolwa suka kirkiro waɗansu ka'idoji ka'idojin ba an gina su akan nassi bane wanda da dama daga cikin malamai sun saba musu wa in kana wai su wannan wasu sun gina shi ne domin a rika tawilin nassoshi na shari'a a rika sanya nassosa na shari'a su rika dacewa da kiyasi nagartacce kamar yadda suke riyawa amma malamai da dama sun yi watsi da wannan sun yi musu musunshi wato idan ka duba majmu'ul fatawa na ibnu taymiya mujalladi na 20 shafi na 504 an yi ma shaykhul islam ibnu taymiya irin wannan tambaya me zaka ce akan malaman fiqhu da suka yi amfani da kokolwa suka kirkiro waɗansu ka'idoji suka rika kiyasta nassosa akan kiyasi kiyasin kuma na hankali sai a tambaye shi alaga ta malam ina hukuncin yin alula idan an ci naman raƙumi menene nasu ya ce akai ya ce za a saki alula an tambaye shi in na ci naman akuya zan saki alula ce a in na ci naman raƙumi zan saki alula ce za ka saki alula ya nuna menene kenan a saki alula sai su ce ina wannan sai su ce wannan khilaful qiyas kun fahimta sai su ce khilaful qiyas ai wannan hadisin ya saba mu kiyasi da haka ba za a yi aiki da shi ba ta yaya za a aje nassi saboda ya saba mu wani kiyasi na hankali kun fahimta irin matsalolin ijara kun san ijara ai abin nan kwadugo ya halasta ya kwadugo ko bai halasta ba ya halasta hadisai da dama sun zo akan wannan sai su ce khilaful qiyas ba za a yi aiki da shi ba ya saba mu kiyasi da hankali ina hukuncin wanda ya manta ya ci abinci da Ramadan nassin hadisi ya ce ci gaba da azumi shi sai ce khilaful qiyas wannan ya saba mu kiyasi kai wannan kiyasin daga gidan wa aka zo da shi daga gidan wa aka zo da wannan kiyasin daga hankali ne ba tare da kallon nassi ba ko sai aka gina wasu ka'idoji wai sai a rika dora nassi akai in nassin ya shiga daidai shikenan sai a bashi in bai shiga ba sai a watsi da nassi wannan bid'a ce irin waɗannan ilimin ba ilimin Allah da annabi ba kila an fahimta malai ya ce fa amma al-a'immatu fuqaha wa ahli al-hadith amma kaga manyan malamai da masu malaman hadisi fa innahum yattabi'una al-hadith as-sahiha su suna bin ingantaccen hadisi ne haythu kana duk inda hadisi sahihi ya tabbata kawai za su aike shi idza kana ma'mulan bihi inda sahaba kaje wata ka'ida kuma kenan ko da hadisi ya inganta amma fa da sharadin in dai sahabbai sun yi aiki da wannan hadisi wa man ba'dahu da waɗanda suka bi tafarkin su aw inda ta'ifatin min ko kuma sashi daga cikin sahabbai sun yi aiki da shi ko sashi daga cikin magabata sun yi aiki da wannan hadisin to sai a yi aiki da wannan hadisi ga hadisi in aka kalli isnadin shi ya inganta amma sai ka duba ka ga ba wani magabaci da ya aiki da shi to wannan hadisin zaka yi aiki da shi ba zaka yi aiki da shi ba me yasa sahabbai ba su yi aiki da shi ba me yasa tabi'i ba su yi aiki da shi ba me yasa tabi'u tabi'i ne ba su yi aiki da shi ba akwai wata matsala ta faru kai baka sani ba ne saboda da ingantacce ne kuma ana aiki da shi to babu shakka ne sai ka samu daga cikin malamai magabata ko dai cikin sahabbai ko tabi'i ko tabi'i tabi'ina ya aiki da wannan hadisi amma in ka ga hadisi sun yi watsi da shi to kai ma kai ciburki a cikin aiki da shi ko da kaga wannan isnadin a zahiri ya inganta to akwai wani abu da ya faru kila an samu nasai da manso akwai dai wani abu da ya faru shine al-Imam Ibn Rajab ke maka magana akai fa amma mattafaqa as-salafu ala tarkihi amma duk wani hadisi da kaga magabata sun yi ittifaqi kalura sun yi ittifaqi akan barin aiki dashi fala juzul amal bihi to kai ma ba halasta kai aiki dashi to kai aiki dashi kai koyi dawa amma in an samu mutun daya cikin sahabbai ya aiki dashi ya nuna ana aiki dashi mutun daya cikin tabi'i ya nuna ana aiki dashi amma kaga magabata gabaki daya basu bayyana hadisin a irin wannan mafuskantan ba to kai ma ka ci barki gurin aiki dashi li'annahum ma tarakuhu illa ala ilmi annahu la yu'mal bihi basu bar aiki da shi ba har sai da suka samu nagartaccen ilimi akan cewa lalle ba za a aiki da shi bane qala umar bin abdul aziz khudhu min ar-ra'yi ma waf ma yuwafiqu man kana qablakum umar bin abdul aziz ke cewa ku dauki ku riko da fahimta idan ya dace da waɗanda suka zo kafin ku in kana da wannan fahimta sai kaga wani magabaci akan wannan to kai riko da shi فإنهم كانوا أعلم أفكارهم كانوا أعلم منكم دون سنفيك وزرفين إلي فأما ما خالف عمل أهل المدينة أما إذن حديثي يزو يسابع ما أيك متان المدينة من الحديث فهذا كان مالك يرى الأخذ بأهل أهل المدينة إذن وانا حديثي إن قنتتش يزو سيكما غا أيك متان المدينة شيكما يسابع مهنن حديثي to al-Imam Malik shi yana fahimtan a dauki aikin mutanen Madina saboda ai su ne suka ga zahiri kun fahimta su ne suka ga zahiri su ne sahabbai suka karantar da tabi'ai tabi'ai suka karantar da tabi'u tabi'ina to kenan haka aikin ke tafiya kenan da haka aikin Madina shi zai aiki da shi a wancan hadisin akwai ba an samu kuskure a cikin wancan hadisin kun fahimta wal aktharuna akhadhu bil hadith amma mafi yawan malamai sun saba ma al imamu mali sha bai yiwa ga hadisi karara sai a aje hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a dauki aikin mutanen madina shaykhul islam ibnu taymiya a mujalladin 20 shafi na 295 zuwa na 396 shafi 100 ibnu taymiya ya dauka yana tattauna akan wannan mas'ala shafi 100 yana tattauna akan amr ahli al madinati da ra'ayin al imamu malik shin za a dauki maganan mutanen Madina kyale hadisi ko a dauki hadisi ya kyale maganan mutanen Madina nan da Ibn Rajab ya kawo kawai a ƙarshe dai kawai mafi yawan malamai sun dauki hadisi ne sun kyale maganan mutanen Madina dan da hadisi Allah ya bautar da mu ba da aikin mutanen Madina ba amma Ibn Taymiya ya karkasa abin wato karkasawa ne gartacce ingantacce wanda Allah ya bashi iko kuma Majmu'ul Fatawa mujalladin 20 a shafi na 295 zai samu wannan gamsasshen bayani to ala ayi hal alhamdulillah ina ganin nan ne gurin tsayuwa Allah ta'ala ala ala kuma ina ga Allah jama'a ai hakuri gobe za a yi karatun nan ba ai hakuri ga Allah sai sati mai zuwa idan Allah subhanahu wataala ya gani da rai sai mu nemi taimakon Allah mu ci gaba insha Allah ta'ala a hakuri da abin da ya samu Allah ya sa mana ya sa. Sallallahu alaihi wa sallam.